to amma yanzu tunda kai matafiyi ne an baka dama zaka iya yi a farko ka hada azhar da al'asar kai su a farko ko ka jinkirta ka hada azhar da al'asar kai su a karshe to wanne ne zai fi falalakan to shine malamai suka ce wanda zai fi falala wanda yafi maka sauki in kana halin tafiya amma in kana zaune a gida wanda yafi falala shine farkon lokaci amma idan kana halin tafiya fa wanda yafi ma sauki kai a matsayinka na matafi wata kiri yanzu idan ka sauka kace zaka hada sallolin nan guda biyu rana ta take sosai baka da cikakkiyar nutsuwa kaga ji kuma sosai tayo illa asar tai ka dan ragarin ya dan fara sanyi zaka dan fi samun nishadi to kaga anan ya kuma sauki to sai ka bari sai lokacin la'asar ko kuma a'a yanzu mutanen da kake tafiya da su sun matsu suna jin fitsari Allah Allah suke a tsaya tsayuwan su alheri ne gare su to sai a sauka haka lokacin azhar akwai duk ana samun dalili ko ta nan ko ta can wanda zai fito ma da wanne ne yafi sauki wa kai karan kanka matafi ko kuma abokan tafiyanka matafi to kuma duk wanda yafi saukin abun Allah yafi falala saboda shi addinin addini ne mai sauki kuma ma me yasa aka shar'anta mana hada su dan a saukaka mana sannan me yasa aka shar'anta kasarin dan a saukaka mana to saboda haka duk wani duk abin da kuma zai zama yafi sauki an fi son sa to shi yasa aka fifita cewar zai koma ga abin da yafi sauki ga su matafiya din karan kansu wannan babin dai yana magana ne kan hada salloli guda biyu a halin tafiya to amma akwai hada salloli ai lokacin ruwan sama ko to amma ba a kawo wannan wadannan hadisan a wannan littafin ba kuma babu babin sa me yasa saboda na'am babu yawa shi ya sharadi ya fita wajen sharadin sa ba shike nuna cewa ba za a hada sallolin ba ma'ana ba shike nuna cewa bai halatta a hada salla ta magariba da isha ko azhar da al'asar a sababin ruwan sama ba amma me yasa shi mai umdatul ahkami bai kawo ba saboda ya fita daga sharadin sa shi sharadin sa shine ba zai kawo ba sai hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki to kuma dangane da hada sallar magariba da isha Bukhari da Muslim babu hadisi da suka yi ittifaki kan haka shi yasa bai kawo ba kenan za a iya hada salloli guda biyu a sababin ruwan sama za a iya hada salloli guda biyu a sababin ruwan sama malamai suna da ra'ayoyi guda biyu dangane da hada salloli guda biyu yanzu mun ji ai a sababin tafiya wannan ba mu da matsala mun samu ga hadisin da muka karanta akan haka yi magana za a iya hada sallolin amma a lokacin da ake gacin tafiya in an isa ba za a hada ba ko ce za a yi ta a lokacin ta sai in bukata ce ta taso ko wani uzuri ya sha kan shi matafi to babu laifi in ya hada su in ya sauka garin da ya je wannan kaga mun kammala da bangaren tafiya to mu zo bangaren ruwan sama ko a takaice tunda kusan ya fi alaka da mazauna gida hada salloli guda biyu a lokacin ɗaya daga cikinsu a sababin ruwan sama malamai suna da ra'ayoyi biyu ra'ayi na farko sun tafi akan halaccin haka ɗin idan ruwan sama ya sauka za a iya hada salloli guda biyu a yi su a lokacin ɗaya daga cikinsu don a sallami mutane su tafi saboda in misali yanzu magariba aka yi kuma ana ruwan sama kowa ya samu ya lallaba ya tafi gida ba lallai ya iya samun damar fitowa sallar isha ba to kaga sai ya zamanto ya rasa ladar sallar jami'a to amma idan aka hada aka yi magariba da isha a lokacin magariba kaga ya samu ladan jami'i a magariba kuma ya samu ladan jami'i a isha sai ya zama kuma an saukaka masa sai ya tafi gida abunsa to malamai na farko sun tafi akan halaccin haka kuma da wannan fahimtar da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina suka tafi akai kamar Abdullahi dan Umar ya tafi akan halaccin haka din kamar Urwa ibn Zubair tabi'i ne su Sa'id ibn al-Musayyib shi ma tabi'i ne su Umar bin Abdul Aziz da wasunsu sannan idan ka zo malaman mazhabobi guda hudun nan Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad sun tafi akan halaccin hada salloli guda biyu a sababin ruwan sama. To amma Abu Hanifa sai ya ce a'a, haramun ne hada salloli guda biyu a sababin ruwan sama. To su malaman da suka tafi akan halacci shin suna da dalili da ya halatta a hada salloli guda biyu a sababin ruwan sama? Eh, suna da dalili. Dalilin su kuwa hadisin da Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, wanda shi ma daga Abdullahi dan Abbas aka samu, ya ce salla Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam adh-dhuhra wal 'asra jami'an, manzo Allah ya sallaci azhar da al'asr a lokaci guda, ma'ana ya hada su ya sallace su a lokaci guda, wal maghriba wal isha'a jami'an, ya hada maghriba da isha'a sallace su a lokaci guda, in ma ko ya hada su a lokacin maghriba ko kuma ya hada su a lokacin isha, muhimmi dai annabi ya hada su, yayi su a lokaci guda. Ibn Abbas ya ce fi ghairi khawfin wala safarin wala matari, ya ce annabi ya hada sallolin ba tare da tsoro ba, tsoro shi ne a fagen daga, kenan ya halatta a fagen daga a hada salloli guda biyu. Ya ce wala safarin, kuma ba wai dan yana halin tafiya ba ne, kaga magana su zamu fahimci kenan, a halin tafiya annabi yana hada, wala matsarin ba wai saboda sababin ruwan sama ba ne, kaga kenan zamu fahimta a magana Ibn Abbas a sababin ruwan sama za a iya hada sallar maghriba da isha ko kuma azhar da la'asar. Mun gane bayani. Ya ce annabi ya hada azhar da la'asar a lokaci guda ya sallace su, ya hada maghriba da isha a lokaci guda ya sallace su ba tare da sababin tsoro ba, sannan ba tare da sababin tafiya ba, sannan ba tare da sababin ruwan sama ba. Sai muka fahimci kenan waɗannan sabubba guda uku suna sa a hada sallah. Tsoro yana sa a hada sallah, shine ana fagen daga, ga ku ga abokan gaba, za ku iya hada salloli guda biyu ku yi su lokaci guda ku fuskanci abokan gaba. Tafiya tana sa a hada sallah, sannan ruwan sama yana sa a hada sallah. Haka muka fahimta daga maganar Ibn Abbas. To amma tunda ya ce annabi ya hada ba tare da tsoro ba, ba tare da ruwan sama ba, ba tare da tafiya ba, to me yasa annabi ya hada? Na'am. Me kace Alhaji? Na hudu ya samu. To ne ne na hudun kenan. Yawa, wato wani dalili ne ya taso. Kenan dai Ibn Abbas bai bayyana ba, amma wani dalili ne ya taso. Kenan yanzu wani dalili ya taso ya sa a hada sallah za a iya, misali ana mitin, mitin ɗin da ba a so a yanke shi, wanda in an yanke za a iya samun tseko, ko kuma an shiga jarabawa, sai zamanto jarabawan ta ɗau lokaci, ko kuma za ka shiga jarabawa zai zo ya tadda lokacin sallar la'asar, amma bayan azhar za ka shiga ka hada azhar da la'asar, sai ka yi su a lokacin azhar, kaga bukata ce ta sa, sai ka shiga jarabawanka, ko biyar ka fito baka da matsala, ko shida ka fito baka da matsala, dama ka hada azhar da la'asar ka yi su a lokacin azhar. To kaga nan da Ibn Abbas ya ce ba tare da tsoro ba, ba tare da ruwan sama ba, ba tare da tafiya ba, wannan ya nuna kenan wani dalili ne, ko karantar da su annabi yake yi, yana ga bai kamata a tsaya ba sai an je gaba, ko kuma in aka tsaya watakil za a watse, ko kuma fa'idar za ta tafi, annabi sai ya ga ya cika musu fa'idar, in ya so daga baya zo a hada sallolin guda biyu, wannan yasa annabi ya hada musu sallar, ba halin tafiya ba, ba tsoro ba, ba ruwan sama ba, wannan ya nuna waɗannan dalilai guda uku a su ne annabi yake hada sallah. To amma sai aka samu na hudu in bukata ta haifar da haka din. To Abu Hanifa shi ya ce a'a, bai halatta a hada sallah ba a sababin ruwan sama, amma ko shakka babu waɗannan malamai guda uku sun fi Abu Hanifa ƙarfin hujja, tun daga hadisi nan da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa. Sai dai kuma dangane da hada sallah a sababin ruwan sama, an samu ra'ayoyi guda biyu har yanzu na malamai. Imamu Ahmad da Imamu Shafi'i suka ce ya halatta hada maghriba da isha, amma bai halatta hada azhar da la'asar ba. Imamu Ahmad da Imamu Malik suka ce ya halatta a hada maghriba da isha, amma bai halatta a hada azhar da la'asar ba. Me yasa? Suka ce maghriba da isha akwai kalubale tattare da su dangane da ruwan sama. Na farko kalubale na caki, na biyu kalubale na duhu, na uku kalubalen ruwa ya sauka da daddare ya fi fargaba sama da ruwa ya sauka da rana. Wani za ka ga ruwan ma ya sauka an yi sallan ya koma ya ci gaba da kasuwarsa in ɗan kasuwa ne. In mai sana'a ne ya koma ci gaba da sana'arsa, in ma'aikaci ne ya koma ci gaba da aikinsa bai damu ba, amma in dare ya yi mutum ya ga hadiri hankalinsa zai koma gida. Sai suka ce dalilan da suke tattare da haɗa magariba da isha sun fi akan dalilan da suke tattare da haɗa azhar da asar. Kuma wannan naga wannan al'amarin ya fito min ƙarara a Bauchi, na je Central Market, wani masallaci haka kusa da Central Market. An zabga ruwa dab da azhar, ana ɗan yayyafa haka, aka zo aka yi azhar, limamin kawai sai ya haɗa yi ta da la'asar. Ana fitowa sai ‘yan kasuwa suka buɗe shaguna aka ci gaba da hada-hadan kasuwanci. Na ce subhanallah, an yi ba a yi ba. Yanzu ita ibadar ita an tura ta taje, an karɓa ba a karɓa ba a damu ba, amma duniya za a zo a ci gaba da nemanta. To kaga ko a nan gurin hujjojin Imamu Ahmad da Imamu Malik sun fito karara. In har misali dalili zai sa a haɗa za da la'asar, to ai sai ya sa a rufe shaguna a tafi gida. To shi yasa suka ce dalilan da suke tattare da magariba da isha babu su a azhar da la'asar. Kuma kaga bayaninsu yana kan turba. Amma Imamu Shafi sai ce a'a, kamar yadda dalilin ruwa zai sa a haɗa magariba da isha, haka nan dalilin ruwa zai sa a haɗa azhar da la'asar. Wannan fahimta ce ta Imamu Shafi. Allah ya musu rahama gaba ɗaya. Now. Sai a haɗa sallah. Haka. Ga wasu daga cikin limamai sukan yi sassaucin yayi yawa a wannan gaɓar, da ya ga ɗan duru-duru kawai sai ya haɗa magariba da ishansa, hankalinsa a kwance. Yana da kyau mutum ya yi abin da zai yi firi gaban Ubangiji, wanda kana da garanti yanzu ko tsayawa ne aka tambaye ni gaban Ubangiji zan iya ba da amsa, kuma in kukuta. Amma da ya ɗan ga duru-duru shi kenan kawai, yana magariba sai ya tashi sai ya haɗa ta da isha. Gaskiya bai halatta ba. Ba za a buɗe ƙofar gaba ɗaya ba, don malamai ba su buɗe ta gaba ɗaya ba. Idan ka bibi yadda malamai suka tattauna mas'alar, akwai taka tsantsan sosai. Saboda ibada ce da kake so Ubangiji ya karɓa, to dole kuma kai taka tsantsan, ka bi hanyar da za ka samu garanti kashi 90 cikin 100 cewar Ubangiji ya karɓi wannan ibada. Kenan ba a son sako-sako da ibada. Ana so a mai da hankali sosai, a yi ta yadda za a samu nutsuwa da garanti cewar Ubangiji ɗin ya karɓa. Idan ka ga hadirin sosai fa bisa tsammani mafi rinjaye, wannan hadirin fa zai iya zub da ruwa, to nan babu laifi, ko gaban Ubangiji za ka iya ba da amsa. To amma normal hadiri haka, wanda wata kilma ya bi iska ya washe, sai ka ga babba da ƙarami kawai shi liman da ya ga ɗan hadiri ko da ya ji ɗan ƙara du-du-du-du-du, shikenan sai ya haɗa magariba da isha, nan zai zama wasa da sallah. Akwai wani Balarabe, wani malaminmu Balarabe, sun zo daura Bauchi wata, sun zo ina jin Julai ne, watan Julai, a watan Julai ne suka zo. To kusan gwamna ne da ya sauke su a masaukin irin a gidaje haka na gwamnati, guest house haka na gwamnati. To a inda suka sauka akwai masallaci da akan yi sallah, Kamsu Salawat, yana da limaminsa. To wata rana mun kai musu ziyara hakan nan, Julai ɗin nan bai daɗe ba abu, kusan ka ce bai fi watanni huɗu ba. Na'am. Akwai ɗaya daga cikinsu ya zo garin har ya ja sallah a Ashkom, ko ɗaya daga cikinsu. To an kira sallar magariba, mun kai musu ziyara, sai muka yi alwala. muka tafi masallaci liman da aka yi magariba ana dan yayyafa kawai sai tashi yayin kabbara isha wannan malami sai fita abun sa malamin mu ne doctor ne a akida sai tashi ya fita sai dai malamin shi kuma professor ne ma asira ya karantar da ni shi ma sai tashi ya fita sai basu bi limamin sallah mu ma da muka ga malaman mu sun fita duk sai muka fita mu ne muka fita muka bi su to sai aka je aka zauna ana tattauna mas'ala sai wani cikin dalibai yake cewa to malam gashi ana yayyafa me yasa ka fita ce wannan yayyafa mutun zai iya zuwa shago ya sayayya sai dawo bai damu ba sai ubangiji shi aka rena a bashi kowane irin tarkace yace saboda haka hada sallan nan da yayi bai ba yayi isha ba a lokacin ta kuma ba shi da dalili wallahi haka malamin ya fadi doctor ne a akida ya karantar a jami'ar musulunci ta Madina shekara 35 yana karantar wa yanzu yayi retire kuma yana da littattafai da ya rubuta ba iyaka da lokacin isha ta yi shi da kansa ya fita ya je kwalla kiran sallah a masallacin muka zo shi ya sai ya ja mu sallah ya ja ya mana isha kuma mun iya mun fita normal ba abin da ya same mu kuma wannan yayyafan yaryar ana yi amma ba zai jika ka ba yace to saboda haka mutane da yawa wasa ake da sallah dan uzurin da bai taka kara karya ba shikenan wurr sai kaga an hada magariba da isha duk an watsa kamar Allah Allah ma haka ake jira hakan ya faru kamar yadda ka san sallar ta zama wa mutum wani nauyi ne Allah Allah yake rabu da ita to kuma Allah ba son bawaye sallah da irin wannan yanayi kai sallah da shauki da kwadayi da sha'awa shi yasa annabi in abu ya daga masa hankali sai ya ce Bilal ya hutashe da su da sallah saboda annabi shi yafi samun nutsuwa yana cikin sallah sai kaga ana hira to yanzu uzurin da ya hada ya sa kaka hada sallah kuma bai hana kaka tafi harkokinka ba ai ya zama uzuri ne wanda har ga Allah an duba wannan uzuri ne wanda wata kilgidanka ma da kyar zaka samu ka isa yawa to nan Allah ubangiji ya san uzuri ne amma ba kawai daga an ga dugu-dugu shikenan wurru sai a zo a hada sallah kuma sai ga mutum da adaba ya je ana ta musu ma da shi ana giba a taba wannan chapter a taba wancan chapter amma alhali ya je hada magariba da isha ya tura su sun tafi Allah ya karba bai karba ba bai damu ba to kaga ana wasa da wannan al'amari kuma ya zama ruwan dare gaskiya duk inda ka je kuma haka kashi 80 cikin 100 na masallatai ana sako-sako da wannan al'amari kuma al'amari ne da ya kamata a yi taka tsantsan ya zama cewar wannan uzuri na ruwan tabbas ya kai uzurin da ya ci a ce an hada magariba da isha akwai ɗaya daga cikin malamanmu zan ce ke duk da dai magabatanmu ne mun yi karatu tare da su a jami'ar Madina amma suna gabanmu na san za ku san shi Dr. Usman Ibrahim Giyadi ya rubuta littafi kan wannan mas'ala littafi su kutume saboda yanda ya ga al'amarin ya watsu ya zama ruwan dare a cikin garin Bauchi da Hausa ina jin da Hausa yawa ya zo ya yi lecture a kai to ya rubuta littafi akan wannan maudu'i saboda yanda mutane ke wasa da wannan al'amari da kuma yanda ake sako-sako da shi kamar ana wasa da ibada kamar ba a ba ibadar muhimmanci to ya rubuta littafi da harshen Hausa kuma ya tattauna matsaloli wanda suke masu muhimmanci da maganganu wanda suke na malamai in aka samu littafin gaskiya a karanta shi yana da muhimmanci sosai wa alaikum assalam to yanzu wannan sanyin sai kaga da yawa ba zai hana su zuwa daba ba a je wani har sai goman dare ma ya dawo gida Allah ya sa mu dace da masu zuwa kallon kallo na fare ka gani wallahi kawai in ka damu da ibadan ka shine in mutum ko bai damu da ibadar sa ba zai iya yin da abin da ya dace na
باب قصر الصلاة في السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
wannan babi shi ma in mun kula zamu ga hadisi daya mawallafin littafin ya kawo karkashin babi din yace babu qasri salati fi safari babin da yazo yake magana kan qasaru wa salla a halin tafiya wancan babi da ya gabaci wannan babi shi yana magana ne kan hada salloli guda biyu a halin tafiya nan kuma mun yi bayani yaushe ake hada su idan ana kan tafiya amma idan an isa bai halatta a hada su ba sai in dalili ya sa a hada su to nan kuma zai magana ne kan kasaru wato takaita salloli waɗanda ake yin su raka'a hudu a takaita su a dawo da su raka'o'i bibbiyu hadisi dai kawo mana karkashin babu yace an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an samu daga Abdullah dan Umar Allah yadda shi da babansa gaba daya قال يتي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسن تتار دمانزان الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين سيكسن تمانزان الله صلى الله عليه وسلم بايا قارا واكر ركعوئي بدابيو أهال انتفيا بايا قارا واكر ركعوئي بدابيو أهال انتفيا wannan lafazi na Abdullahi dan Umar malamai sun fiskantar da shi fiskantarwa guda biyu fiskantarwa na farko suka ce annabi idan yazo a halin tafiya baya karawa akan raka'a biyu ma'ana in yayi raka'a biyu sallar azhar baya karawa kenan baya raka'a hudu sallar azhar sallar la'asar in yayi raka'a biyu baya karawa iya biyun su yake yayi sallama sallar isha in yazo biyun yake yayi sallama kenan baya yin raka'a hudu a halin tafiya sallar azhar da la'asar da isha baya raka'o'i hudu yana yin raka'o'i bibbiyu ne wannan fiskantarwa na farko kenan da malamai suka yi fiskantarwa na biyu idan yayi raka'a biyun baya ƙara wasu raka'o'i biyu a bayan su ma'ana baya nafila shine la yazidu fis safari ala raka'ataini annabi baya karawa kan raka'o'i guda biyu yanzu idan yayi sallar azhar raka'a biyu ba zai kara wata raka'a ba har sai la'asar ta yi in yayi sallar la'asar raka'a biyu ba zai kara wata raka'a ba har sai magariba ta yi in yayi magariba ba zai kara wata raka'a ba har sai isha ta yi in yayi raka'a biyu sallar isha kasaru ba zai kara wata raka'a ba har asuba ta yi sai dai kuma yana baya barin wutuli da raka'atayn fajr sawa'un yana zaune a gida ko yana halin tafiya annabi bai taba barin sallar wutiri ba sannan bai taba barin raka'atayn fajr ba tune raka'o'i guda biyu da ake yin su gajeru takaitattu gabanin fito bayan fitowan alfijir gabanin sallar asuba in alfijir ya ke to ana yin raka'atayn fajr to annabi ko da a halin tafiya yana yi wutiri ma annabi baya barin sa ko a halin tafiya amma an ka dauke raka'atayn fajr da wutiri Ibn Umar yace annabi baya ƙara komai a sallolin farilla ma raka'o'i bibbiyu yake yi azhar biyu la'asar biyu isha biyu baya ƙara wani abu akai kenan wannan yake nuna mana ba sunna bane yin nafila a halin tafiya ya saba sunna annabi saboda annabi baya yi kai yanzu da aka rage ma salloli hudu ne ba aka dawo maka da su biyu to me zai sa ka zo kana nafila to ka cika su mana kawai an gane bayani in har zaka zo kai nafila to ka cika su mana kaga sassaucin da aka ma ba ma'ana in har zaka tashi ta wajibin ne ba fa dan wai a sassauta maka aka rage maka to in har zaka zo kai wacce ba ta wajibi ba a bayan ta ka ƙara wata to ba ma'anar ka rage ta wajibi Ibn Umar suna tafiya sai suka sauka yin sallah da aka yi sallar farilla raka'a biyu aka idar wani sai tashi yana nafila Ibn Umar sai ya same shi sai ya ce me ma'anar ka kai kasaru kawai da ka cika sallar ka kai kan kasarun ka ba shi da amfani ya ce me yasa ya ce to kai kasaru kuma ka zo kana nafila ai ya zama tufka da warwara ke an gane bayani to saboda haka kai da aka maka sassauci ta farillan ma an rage maka to kaga ta nafilan min babu aula akwai wata ka'ida wanda inda mutun ya kula da ita ba zai tsaya yana yin abin da an masa sassauci akai shi kuma dole sai ya abin ka'idar ita ce idan ka saba yin ibada sai dalili ya hana ka yin wannan ibada to za a baka ladan wannan ibada ko da baka yi ba yanzu ka saba kana tsayuwar dare kullum za ka yi awa daya ko awa daya da rabi ko biyu sannan sunanin rawatib din nan ka saba ba sa wuce ka kawai sai ka kamu da rashin lafiya sai zama tsayuwar dare ya gagare ka sunanin rawatib sun gagare ka to kana kwance kana jinya ana rubuta maka ladan wanda yake tsayuwar dare saboda ka saba kana yanzu uzuri ne ya hana kana kwance kana jinya farillan ma da kyar kake yi za a rubuta ma ladan mai sallar sunanin rawatib saboda ka saba kana yanzu uzuri ne ya hana haka annabi ya bayyana ka saba kana sunanin rawatib kana qiyamul layli sai kai tafiya tafiyar da kai sai ta hana ka yin qiyamul layli to za a rubuta ma ladan mai qiyamul layli kaga ai ba sai ka jefa kanka cikin abin da zaka wahal da kanka a halin tafiya saboda duk nafilar da ka saba yi kana zaune a gida in kai tafiya ko ba kai ba za a baka ladan sa kaga duk sassauci ne na shari'a to wannan ka'ida ce wanda idan musulmi ya kula da ita zai fahimci wannan addinin addini ne mai sauki ba yadda za a yi mutum ya jikkata da addinin sai in shi ya jikkatar da kansa ibnu umar yace sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fi safari ala rak'atayn sai manzon Allah ya zama baya karawa a halin tafiya kan raka'a muka ce fuskantarwa guda biyu malamai suka yi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama in yazo salloli mai raka'o'i hudu baya yin hudun biyu yake yi baya karawa kan sannan bayan ya idar da biyu baya zuwa yayi nafila bayan shi abinda wannan lafazi na ibnu umar ya kunsa kenan yace wa ababakarin sannan yayi tafiya tare da abubakar wa umar yayi tafiya tare da umar wa usman yayi tafiya tare da umar usman kazalika su ma yanda annabi yake haka suke idan sun zo sallar azhar a halin tafiya ba sa karawa akan raka'a in sun zo sallar la'asar ba sa karawa kan raka'a biyu haka in sun zo isha ba sa karawa kan raka'a biyu sannan bayan sun idar ba sa karawa su raka'o'i a bayan su to yanzu tambaya anan idan ya ambaci annabi ai hujja ta samu tunda annabi kankat ne karshe ne to me hikimar sake ambatan abubakar da umar da usman an gane tambaya ta yanzu da yace ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halin tafiya sai ya kula manzon Allah baya karawa kan raka'a ai hujja ta samu tunda manzon Allah nan shi aka aiko da addinin nan kuma duk wanda kace masa manzon Allah ka rufe kofa ko ka kawo masa ayatul qur'ani ko ka kawo masa aikin manzon Allah ka gama komai to mecece hikimar bayan ambaton manzon Allah a sake ambaton abubakar da umar da usman a bayan sa an gane bayanin na'am walaji alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin eh haka ne to amma alaji tunda ya ambaci annabi ai kare wa sunna ke na'am ya jeru haka Anas Malik ko now agadi now Allah wannan hikima ce dama hikimomi uku malaman suka ambata kaga wannan na farko kenan su ma Abubakar da Umar da Uthman sun yi koyi da manzo Allah sun tafi kan haka now haka tunda su ɗaliban sa ne kuma annabi yayi su ma yanda yayin suka yi to tunda suka yi kai ma ai sai ka na'am wa alaikum assalam uku kalifofi guda uku a darussan da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta wannan hadisi yana fito mana da falalar Abdullahi dan Umar Allah ya dade shi saboda sautari da dama yakan kasance tare da manzon Allah tunda anan ya ce sahibtu rasulullah na ka to yanzu tambaya anan shin yin kasar wajibi ne ko kuma sunna tunda anan ya ce annabi baya karawa kenan haka aikin annabi ya tafi har ya koma ga Allah Abubakar shi ma da yazo haka aikin sa ya tafi har ya koma ga Allah haka Umar alaikum salam sunna ce na'am sunna ce muakkada sunna mai karfi na'am kana ganin sa wajibi ne tunda annabi bai yanke ba har ya koma ga Allah na'am na'am ya zo da shi wajibi ne lalle yanda kuka samu ra'ayi biyun haka malamai suka samu yanda kuka kasu gida biyu wasu suka ce wajibi wasu suka ce sunna muakkada la haka malamai suka wasu malaman suka ce wajibi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tafi da wannan fahimta cewa kasaru a halin tafiya wajiba ce me yasa annabi tunda yake fita tafiya ba a taba gani ya cika ba to kuma annabi ya dimanci yin abu wannan na nuna wajibcin abun ai muna yawan kafa misali da sallar tarawih jam'i a sallar tarawih ko an tuno annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo masallacin sa yana tarawih cikin ramadana wasu daga cikin sahabban sa da suka zo sai suka yi sahu a bayan sa suka bi shi sallah wannan ranar farko kenan rana nabi nan ma yazo yana yin sallar sa ta tarawih sai suka sake zuwa suka bi shi sallah rana ta uku nan ma suka zo suka bi shi sallah to a rana ta hudu annabi sai bai fito ba nan kuma duma ganga labarai ya watsa cikin garin Madina an yi dandazo kofar gidan annabi wata riwaya ta ce ma cikin masallacin annabi ana jira annabi ya fito ya dawo sallah sai annabi bai fito ba da aka yi sallah asuba aka idar Annabi sai ya ce jiya na ga abin da kuka yi ma'ana sun taru suna jira annabi ya ja su sallah ce ba kuma yana ni fitowa ba tsoron kar a wajabta muku kenan da ya ci gaba da fitowa zai zama wajibi shine suka ce yanzu in annabi ya dimanci abun yana nuna sai suka ce to yanzu tunda annabi ya dimanci yin kasaru wannan yana nuna sallar kasaru wajiba ce sannan sai suka kafa hujja da hadisin da aka samo daga ummuna Aisha Allah yarda da ita. Ɗaya daga cikin matan annabi, sallallahu alaihi wa sallam. Ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, furidatis salatu raka'atai, an farlanta sallah raka'o'i biyu. Wato farkon farlanta sallah da aka yi. An farlanta ta a kan raka'o'i biyu ne. Fa uqirratis safari wa utimmat fil hadari. An farlanta sallah raka'o'i biyu ne a matakin farko. To sai aka tabbatar da wannan farlantawan ya doge a halin tafiya amma sai aka cika a halin zaman gida menene farkon lafazin furidatis salatu raka'atain an farlanta sallah raka'o'i bibbiyu sai aka tabbatar da wannan raka'o'i bibbiyun a halin tafiya amma a halin zaman gida sai aka cika to amma lafazin an farlanta sai ta ce sai malamai suka ce yana nuna kenan yin kasarin a halin tafiya wajibi ne to wannan ra'ayi na farko ce ra'ayi na biyu sai suka ce yin kasaru a halin tafiya ba wajibi bane sunna ce muakkada imamu malik ya tafi da wannan fahimtar imamu ahmad ya tafi da wannan fahimtar imamu shafi'i ya tafi da wannan fahimtar suka tafi kan cewar yin kasaru a halin tafiya ba wajiba bace sunna ce menene dalili sun kafa hujja da hadisin abdullahi dan abbas Allah ya dade shi. Abdullahi dan Abbas ya ce in sun kasance a halin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka kwalla kiran sallah a masallaci idan suka zo suka bi liman sallah sai su cika. An gane bayani? In kuma suka yi sallah a masauki kowa sai ya kasarin sa. Sai suka ce da yin kasar wajiba ce da in ba za su zo su bi sallah su cika ba. An gane? da yin kasar wajiba ce kan matafi to ba dalilin da zai yar masa da wannan kasarin nasa sai gashi yazo ya bi sallah cikin jami'i ya yar masa da kasarin zai cika kaga kenan ya nuna ba wajibi bane an gane bayani bayanin ya fito tunda tare da manzon Allah ne amma kuma in sun je sun bi sallah jami'i a masallaci za su cika kaga da wajibi ne su ba za su cika ba asali ma ba za su je su bi jami'i ba saboda su yanzu wajibi ne su yi kasaru to amma wannan ya nuna kenan matafi yana da zabi zai iya cikawa zai iya yin kasaru amma yin kasarin shi yafi saboda annabi bi a halin tafiya ba a samu cewar ga rana ɗaya da ya cika sallah ba to amma dai wannan yana nuna cewar ba wajiba bace sunna ce wacce take mai karfi kuma wannan ra'ayin zai zama yafi me yafi karfin dalili to sai abu na ƙarshe da za mu karkare a kansa matafiyi shin yayi sallarsa shi kadai dan yayi kasaru shi yafi falala ko kuma yaje ya bi jam'i shi yafi falala shi ma ra'ayoyi biyu ne na malamai wasu malaman suka ce ai ma ya bi jam'i wannan wajibi ne to ga yanzu zai bi jam'i ai babu kasaru ce tunda liman ai ba matafiyi bane suka ce ya bi jam'i wannan wajibi ne haka wasu malaman suka ce wasu malaman sai suka ce a'a tunda an masa sassauci yayi kasan bin jam'i ba wajibi bane sai suka kafa hujja da hadisin da muka karanta yanzu na Abdullahi dan Abbas yace in suna halin tafiya in an kira sallah in sun yi sallar su a masauki sai su yi raka'a in sun zo sun bi jam'i sai su cika kaga cewa da in sun yi a masauki wannan ya nuna kenan matafi ya zo ya bi sallar jam'i ba wajibi bane tunda ai sukan yi a masaukin yanzu da wajibi ne kaga ba za su yi a masauki ba to kaga kenan zance mafi rinjaye shine matafi ba wajibi bane ya zo ya bi sallar jam'i saboda me saboda sassaucin da aka masa ne ya kasar zai iya yin sallar sa ta kasar a masaukin sa koda ko ya ji an kira sallah an shiga shi ba wajibi bane ya zo ya bi saboda me saboda shi yanzu cika sallah ya fadi kansa in yazo bin jam'i kuma sai ya cika to kaga wannan kuma zai karo da me da sassaucin da aka masa to in yayi sallar sa kasaru a gida wannan babu laifi in yazo ya bi jam'i babu laifi to amma kasarun ma suna ga malamai yafi falala akan yazo ya bi jam'i din ya bi jam'in duk ƙari ne kan ƙari sallah cikin jam'i abu na ƙarshe da zamu karkare akan sa fa'ida ta ƙarshe ba shar'anta yin nafila a halin tafiya ba shar'anta yin nafila a halin tafiya ba shine ma'anan lafazin Abdullahi dan Umar fa kana la yazidu fi safari ala raka'atayn annabi ya kasance baya karawa a halin tafiya kan raka'a ma'ana in yayi raka'o'in sa biyu kasaru baya kara wata raka'a in yayi raka'o'in sa biyu kasaru sallar azhar baya kara wata raka'a in yayi raka'o'in sa biyu kasaru sallar la'asar baya kara wata raka'a in yayi raka'o'in sa biyu sallar isha kasaru baya kara wata raka'a kenan ba a shar'anta sallar nafila wa matafi ba hasali ma in akwai nafila da ya saba yana gida yanzu da ya zama matafi za a bashi ladanta da ya asararta ba saboda haka ko bai yi ba babu komai a kansa ina ga sai mu tsaya a wannan gabar saboda ƙurewar lokaci abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آله وصحبه تنبيه تا فرقو تنا تيوا إدم تنيه تفيا أي أمسا سوتي كسر to kwanaki nawa ne ya halatta wa mutum yayi kasaru to dangane da adadin kwanaki da suka halatta wa mai kasaru ko matafiyi yayi kasaru akwai ra'ayoyi guda biyu na malamai ko kuma uku ra'ayi na farko suna ga tafiyar da bata wuce kwana hudu ba to za a yi ta mata kasar amma in ta haura kwana hudu suna ga kasar ya fada akan ka misali in sati za ka yi a garin ko wata ɗaya za ka yi to nan ba za ka yi kasar ba amma hanyar ka ta tafiya za ka yi in ka isa garin tunda kana da niyyar sati za ka yi ko wata to kasar ya fada akan ka imamu na malik ya tafi da wannan fahimtar cewa in za ka yi sama da kwana hudu to kasar ya fada akan ka imamu ahmad shi ma tafi da wannan fahimtar amma idan kwanakin da za ka yi kwana biyu za ka yi ka dawo to za ka yi ta kasarinka har ka dawo kwana uku za ka yi ka dawo sai ka yi ta kasarinka kwana hudu za ka yi ka dawo sai ka yi ta kasarinka amma in zai haura kwana hudu ka sauka a garin to ba za ka ci gaba da kasaru ba kasaru ya fada akan ka imamu malik ya tafi da wannan fahimtar kamar yadda na yi bayani haka imamu ahmad allah ya musu rahama ra'ayi na biyu suka tafi kan cewa idan za ka yi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya duk za ka iya kasau sai dai idan ka je wani aiki ne misali kai ma'aikaci ne kai ɗan garin nan sai ka samu aiki a Kano ko kuma ka samu karatu a Bayero University kaga shekaru hudu za ka yi to yanzu ka je can ya zama maka gida ba za ka yi kasaru ba amma idan zuwan ka Kano a za ka yi wani program ne na wata ɗaya ka dawo to kai matafiyi ne saboda ba za ka zai wahala a ce ga gidan wani kuma duk wanda zai ganka ya san matafiyi ne suka ce to in ka je sati ɗaya a sati biyu wata ɗaya za ka yi ta kasarinka saboda kai har hatta kai a jikinka kana jin cewa kai matafiyi ne su ma wanda kake tare da su sun san matafiyi ne ya yi bamban da wanda zai je kama haya na shekara ɗaya watakil hotel ne ka kama na sati ɗaya ko sati biyu kaga wanda zai je sauka a hotel ai sai matafiyi mazaunin gari ko mazaunin gida ba yadda za a je kama hotel sai dai je kama haya a na wata shida a na shekara to wannan ya nuna ya shi ba matafiyi ba ne mazauni ne zai zauna dirsham amma wanda zai je kama hotel na sati ɗaya sati biyu wata ɗaya a wannan matafiyi ne saboda dama hotel ɗin an gina ne saboda matafiya sai suka kafa hujja da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya fita tafiya ta kwana 20 ya je dawo har yana kasar ya fita zuwa Tabuka ya je dawo har ya je dawo yana kasar annabi kuma zuwansa Tabuka da dawowansa ya share wata guda to kuma har ya je dawo yana kasar suka ce wannan dalili ne da yake nuna cewa ko da za ka yi kwanakin da suka kai wata guda a gari to za ka iya kasaru saboda kai matafiyi ne to wannan ra'ayi na biyu ya fi ƙarfin dalili a kan ra'ayi na farko saboda ra'ayi na farko babu dalili na nassi na hadisi da ya dogara da shi to akwai ra'ayi na uku shi kan ma ra'ayi ne mai faɗi suka ce yanzu da za ka tafi wani gari karatu hudu za ka yi kuma shi gashi ma sun kawo aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu shafi ya tafi da wannan fahimtar cewar ko da za ka yi sati ɗaya ko wata ɗaya za ka iya mai kasaru me yasa saboda annabi tun fitansa daga madina har ya je Tabuka har ya dawo yana kasaru kuma ya share wata guda sannan akwai hadisin da ya nuna cewa annabi ya fita ya kwana 20 yana kasaru to kaga wannan ga dalili nan ya fito saboda haka wannan ra'ayi zai zamanto ya fi karfi saboda ya fi tafiya da dalili cewar mutum in zai kwanakin da suka kai wata guda a tafiya zai iya kasarunsa zai sati ɗaya zai iya kasarunsa ba zai zama ya takaita da kwanaki hudu ba kamar yadda mazhabar Hanabila da kuma mazhabar mu ta Malikiya suka tafi a kai kenan fahimtar da mazhabar mu ta tafi a kai wadda Shafi'iyya ta tafi ya fi karfin dalili mu 'yan mazhabar Malikiya ne amma anan za mu bar mazhabar mu tafi aro me yasa muka tafi aro saboda wancan mazhaban mun ga yafi karfin dalili amma nan ba shi ya cire mu daga mazhabar malikiya ba muna nan a mazhabar malikiya mu ɗan malikiya ne amma a wannan gabar mun fita mun yi aro saboda mun ga wata mazhabar ta fi mu karfin dalili wannan shine daidai kuma shine adalci manzo Allah shine dole kowa ya bi shi amma an ka dauke manzo Allah kowanne zaka iya bin sa ko ka bar shi haka imamu malik yace kullu ni ukhadhu min qawlihi wa yurad illa sahibi hadha al-qabr imamu malik yace kowa za a iya daukan maganar sa ko a mayar masa banda annabi shi ba a mayar masa annabi dole a dauki aikin sa dole a dauki maganar sa sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ta farko tayi kama da wata tambaya da aka yi yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wannan mai tambaya yana cewa kamar haka yadda bayani ya gabata to malam idan ya kasance ya hada sallah idan ya kasance ya hada sallah sharadi bai cika ba idan ya kasance an hada sallah sharadi bai cika ba a masallaci ke liman sai ya hada sallah alhali sharadin da zai sa a hada sallar bai cika ba kamar haka tambayar take ne ko kuma mutun ya san koda an hada sallar zai koma kasuwa kasuwar sa ya ci gaba da kasuwancinsa misali to tambayar kana iya barin jami'in kai sallarka kai kadai abinda tambayar take nufi shine yanzu idan aka zo aka hada sallah a masallaci kai kuma sai kaga sharadin hada sallar bai cika ba shin zaka iya kaurace ma hada sallar nan ka jira sai lokacin sallar yayi kai sallarka kai kadai wannan ita ce tambayar liman da ya danga dan hadiri na kai kawo a sararin samaniya da yi magariba sai tashi zai isha kai kuma a jikinka sai kake ga wannan uzurin bai kai a hade magariba da isha ba shin zaka iya zame jikinka ka tafi ka ki tsayawa a hada isha da kai in ya so kai sallar ka ta isha daga baya kai kadai ko kuma ka tsaya ai jam'in tare da kai shi yafi wannan ita ce tambayar sa to idan dazu idan kun kula da bayanin da na kawo muku na aikin da malaman mu suka yi ai su zame jikin su suka yi suka tafi to mu kuma da muka ga malaman mu sun tafi mu ma sai muka bi su lokacin sallar isha da yayi sai suka zo suka yi sallar su ya ma kira sallah shi da kansa yazo ya kira sallan kuma yazo ya ja sallan sai muka bi shi aka yi sallah to idan kai haka akwai daga cikin malamai da suka tafi da wannan fahimtar in kana ga uzuri bai kai a hada magariba da isha ba to idan ka bi magariban zaka iya zame jikinka ka tafi ka jira isha ta yi sai ka yi ta a lokacin ta koda kai kai kadai ba laifi a gurin ubangiji kuma yayi shige da tambayar da aka mu cewa yanzu in ka duba masallatan mu a cikin gari za ka ga galibi hada sallah ake karamin uzuri da babba sai kaga an hade sallah sai a wayi gari ka rasa masallaci daya da zaka je kai isha misali magariba da isha an hade su bayan an idar in lokacin isha sai ka ji gari tsit babu wani masallaci daya da zaka je kai isha to ya zaka yi irin wannan idan irin haka ya faru to a fahimta ta duk yanda kai daidai ne zaka iya bari kai sallarka kai kadanka kai sallarka ta isha kai kadai wannan ba kai laifi ba Salim yace in sharadin ya cika sai masallacin ba su hade ba sai ka je gurin wanda za su hade sai ka bi su tun daga uzuri nan kana gani ba matsala zaka yanzu kai magariba a masallacin nan sai liman anan ya bai hada magariba da isha ba kuma ka ga fa garin fa yayi baki kirin kuma ruwa ake sai ka ji cikin asibiti za su yi isha to ba matsala sai ka shiga cikin asibitin sai a hade da kai ba matsala wannan in kai haka kai daidai kuma sallar ka tayi mu koma na'am alaikum assalam na'am sunna ce na karatun sa ya bayyana now malam bala yace hadisin da muka karanta cikin karatu na ibnu abbas da yace manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya hada azhar da la'asar ya hada magariba da isha ba tare da uzurin tsoro ba ba tare da uzurin tafiya ba ba tare da uzurin ruwan sama ba to wannan ya nuna kenan a hada din ai sunna ce to me zai hana wani lokaci kawai a dan dana misali kawai sai a hada azhar da la'asar ko kuma a hada magariba da isha to ibnu abbas zai faɗi wannan hadisi an masa tambaya aka ce masa me yasa annabin ya hada ibnu abbas ya ce yuridu allah yuhrija ummatahu annabi baya so ya kuntatawa al'ummarsa shi yasa ya hada din sai malamai suka ce zai iya yiwuwa annabi yana wani abu ne wa al'ummar tasa da yankewan abun za su samu tasgaro shi yasa annabi sai ya hada din ba wai haka kawai haka siddan bane ma'ana ba wai haka siddan bane kawai annabi yaga kawai yanzu barin hada musu a'a zai iya yiwa annabi wani abu yake yi wanda in ya datsa wannan abun za a iya samun tseko wannan yasa annabi kar ya kuntata musu sai ya hade sallolin haka masu sharhi suka yi bani shi ma ibnu abbas dalilin da yasa ya kawo wannan hadisi wata rana yana ta karantar da dalibansa yana ta karantar da dalibansa yana ta karantar da su sai lokacin sallar azhar yayi sai wani ya daga hannu sai ya ce assala ibnu abbas sai kamar bai ji shi ba ya ci gaba da yanayi ya sake daga hannu ya ce assala sai kamar bai ji shi ba ya ci gaba da karatunsa mutane na bibiyarsa ya sake daga hannun karo na uku yace assala sai yace atu'allimuni bis salati la ummana yace kai yanzu zaka koya mun sallah alhadi baka da uwa kamar magana gaya masa ko ran ibnu abbas ya baci in balarabe yace maka baka da uwa ya gaya maka magana ne kuma ya nuna wannan balaraben ya fusata ka kai shi karshe kamar yana so ya nuna masa cewar kai da ma baka ma fahimci addinin ba kake kokarin an karar da ni ko fadakar da ni lokacin sallah sai ce to naga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada azhar da la'asar ya hada magariba da isha ba tare da sababin tsoro ba ba tare da sababin ruwan sama ba ba tare da sababin tafiya sai aka tambaye shi me yasa yace saboda kar ya kuntata al'ummarsa kenan shi ma yanzu koyi yake da annabi zai ci gaba da karantar da dalibansa da yake karantar da su saboda in yanke karantarwa za a iya samun akasi ko su watse wani ma in ya tafi shi kenan ba zai ma sake ganin shi ba to kuma yana so ya isar musu da ilimi wani ya taho daga Sham wani ya taho daga Kufa wani ya kuma duk in sun watse watakila wani ba zai sake haduwa da shi ba to yana so ya yi amfani da wannan damar wajen isar musu da saƙon annabi to shi ne yake so ya jinkirta azhar ya hada su tare da la'asar shi kuma wancan ya dame shi yana ta assala shi ne yake cewa to ai shi ya rayu da annabi kuma ya ga annabi ya hada azhar da la'asar ba tare da tsoro ba ba tare da ruwan sama ba ba tare da tafiya ba to anan sai ya nuna wa mutumin cewa fa abin da nake fa da dalili nake ba wai da ka nake ba kar ka dauka cewa da ka nake na farko kenan na biyu kuma kar ka dauke ni mai wasa da sallah kamar martanin da ya masa kenan shi ya rayu da annabi ba yadda za a yi wanda ya rayu da annabi yana wasa da sallah to shi ma da haka mata ya san wane ne ibnu abbas sahabi ne na manzon Allah ya rayu da manzon Allah ya dau ilimi da gurin manzon Allah ba yadda za a yi wasa da sallah kamar ya yi danyi shishigi ko katsalandan ko azarbabiya da ya kamata ya ji menene numfashinsa ba ya tace masa a tashi a yi sallah ba to kusan dai kamar wannan shi ne dalilin ba wai don saboda kawai a ɗan ɗana ba ne ƙararwa alaikun sara na sabbas ana samun irin wannan na mala abin da yake so a ja hankalin limaman shine bayanin da aka yi tayi a bayana yanda kamar ba a ba ibadar sallar muhimmanci yace zaka ga bayan la'asar an zabga ruwa sai ruwa ya dauke shikenan ruwa ya dauke kuma babu wani alaman hadiri to idan an zo magariba aka yi ta sai kaga an hada isha sai to wannan yana da kyau a ja hankalin limamai a kai tabbas wannan alama ne da yake nuna rashin bada muhimmanci wa ibadar sallah din kamar yadda muka yi bayani a baya saboda uzuri ai a fili yake kowa ya san uzurin sannan in babu uzurin kowa zai na ji a har kokonto za a nayi a hada kar a hada an ka ji ana kokonto to uzurin bai kai ya kawo ba amma uzurin da ya kai kawo babu kokonto kowa Allah Allah yake a hada ya ma zai tafi gida saboda yanda ruwa yake ta zuba to kaga uzurin a fili yake na'am alaikum assalam na'am wannan hakan yace yanzu kenan kamar an bada dama ne idan ana wani program wanda yake da muhimmanci wanda yanke shi zai iya bada tseko ko akasi za a iya jan sallah a hada ta da wacce za ta zo a bayanta idan tana cikin wanda ake musu haka za a iya yi ba a iya babu laifi wa alaikum assalam na'am okay na'am eh mun yi isharar sa satin da ya gabata akwai ra'ayoyi ne da yawa na malamai suka ce in tafiyar bai gaza kilomita 81 ba a in bai haura bai kai kilomita 31 ba ba a masa kaso in ya kai kilomita 81 za a masa kaso wasu suka ce 82 wasu suka ce 83 wannan Hanabila suka tafi da wannan fahimta kenan tafiyar da ta kai kilomita 81 ta ci a mata kasar amma wacce ba ta kai 81 ba a gurin Hanabila ba a mata kasar Malikiya kuma suka ce a ya haura haka ya haura 81 to Shafi'iyya su kuma da suka zo sai suka ce a ana yin kasarwa salla ne idan matafiyin nan a gurin al'ummarsa sunansa matafi sawa'un ya kai 81 ko bai kai ba amma in ba sunansa matafi ba to ba zai kasaru ba wannan mun yi bayani satin da ya gabata sai muka ce yanzu misali wanda zai tashi daga Azare ya je Gado muna kallon sa a matsayin matafi aka ce muka ce to babu kasara a kansa wanda zai tashi daga nan ya tafi Darazo ana ganin sa a matsayin matafi aka ce yayi muka ce to zai kasaru amma ya Darazo ai kaga bai kai 81 ba misali wanda zai tashi daga nan ya je Misau za a dauke shi matsayin matafi aka ce eh to kaga Misau kuma ai bai kai 81 kaga anan za a dauke shi a matsayin matafi Shafi'iyya suka ce zai koma ga dabi'a ko al'adar mutane ne idan mutane suna yi kallo mawane cewar matafi ne to kasar ta kama shi idan kuma ba su ganin sa a matsayin matafi ko da ya bar garin sa to kasar ba ta kama shi to sai zamanto wannan maganar nasu kamar ya fito da abun kamar ya fito da abun cewar idan al'umma suna ganin wani a matsayin matafi tunda dama sallar an rage ta matafiyi ne su kuma suna ganin su a matsayin matafi to shikenan kasar ta hau kansa amma idan ba sa kallon su a matsayin matafi kasar bai hau kansa ba kaga abun ya fito wallahu ta'ala a'lam wannan tambayar sa ta karshe ce sannan ina son a haska yana so a haska masa yadda ya kamata ya kula da gyaran gemunsa a sunna wasu idan aka ce gyaran gemu shine a rage shi a saisaye shi galibi in an ce gyaran gemu wasu haka suke kallo a rage shi a saisaye shi wasu kuma in aka ce gyaran gemu shine a shafa masa mai a taje shi kaga kenan kallon da mutane suke ya bambanta wani in an ce gyaran gemu shine a dan saisaye a dan rarrage wasu kuma an ce gyaran gemu a taje a safa mai a taje shi ya zama bai juddun kule ba to amma abinda za mu faɗi a karantarwa ta addinin musulunci shine manzo Allah yana da cikan gemu kuma bai taba aske gemunsa ba sallallahu alaihi wa sallama abinda manzo Allah ya kwadaitar a rage shine gashin baki yace qassu shariba ku rage gashin baki yace wa arkhul liha ku cika gemun ku inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace khaliful yahuda wan nasara ku saba wa yahuda da nasara yahudu za su bar gemu da gashin baki kamar zai shiga bakin su annabi yace to a dan rage gashin bakin a saba ma yahudu nasara kuma za su kwashe gemu sai su bar gashin baki annabi yace a saba musu a bar gemu kenan a saba ma yahudawa a saba wa nasara sai zama karantarwa ko dabi'a siffa ta manzon Allah shine tsai da gemu kenan tsai da gemu siffa ce daga cikin siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a san aske gemu in ba larura ba akwai da larura zai sa ya aske shine mai aikin pos kaga su sai sun kwashe gemu a kaidar su to kaga wannan larura ce ko kuma larura ta me ta jinya ta sa mutun ya aske to wannan babu laifi amma in ba larura ba koyi da manzon Allah shi yafi wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificin shari'a shari'ar manzon Allah kenan yanzu a shari'ar manzon Allah shine gyaran gemu shine ka shafa masa mai ka taje shi shine gyaran gemu ba wai ka aske shi ba na taba zuwa gurin wani mai aski a dan kawo da ya aske mun kaina sai nace dan mun gyaran fuska sai kwashe mun gemu nace inna lillahi nace kai ta abi yace to ka ce ma gyaran fuska to kage yanda wasu suke kallon gyaran fuska shine a dan rage gemu ana ganin gemun kaman yana bata ko fuska ne ko yayane ne amma shi gemu fa da muka gani kwalliya ne wa namiji na namiji gemu kwalliya ne gare shi sannan zaka ga wanda yake da gemu yana da dan kwarjini duk da wasu zaka ga suna izgini ustaz dan matsa in an ganga da gemu sai ana ustaz kuma ustaz din wani yana fadi ne da izgini in aka ganka da gemu to shi kuma izgini yana da hatsari saboda gemun kana koyi ne da manzon Allah Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imani wa Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke izgili yanzu duk wani wanda ya koyi da manzon Allah karka masa izgili in kai ba za ka iya koyi da manzon Allah ba to shi karka masa izgili to wani za ka ja ce ustaz amma ustaz din da yake nufi kamar ya ajiye gemu Allah ya sa mu dace alaikum assalam na'am idan ka saba kafin kai tafiya kana bin jam'i baya tsere ma yanzu da kai tafiya an maka sassauci kai kasaru to zaka samu ladan wanda yi jam'i kamar nafila ce da ka saba yi kana halin tafiya an dauke maka yin nafila zaka samu ladan nafila tsayuwar dare da ka saba yi kana halin tafiya yanzu an dauke ma tsayuwar dare zaka samu ladan tsayuwar dare to haka sallar jam'i shi ma kana da ladan sa ko da baka je an yi da kai ba saboda sassauci aka maka Allah ta'ala a'lam abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka kawo mana agaji cikin wannan ƙasa ta mu musamman arewacin Najeriya ya Allah ka ga halin da al'umma suka tsinci kansu cikin rashin wuta a wannan yanki namu kuma yanki ne na musulmi Allah ka shiga cikin lamarinmu Allah ka shiga cikin lamarinmu Allah ka taimake mu Allah ka agaza mana duk waɗanda suke kokarin rusa musulmai ko yankin musulunci Allah ka nuna mana ikonka akan su duk wanda suke kai kawo su rusa musulmai ko inda musulmai suke da zama ya ubangiji ka nuna mana ikonka akan su ya ubangiji ka musu duk abin da kaga dama ka taimaki musulmi a duk inda yake ka shiga cikin al'amarinsa ya ubangiji karka kama mu da laifuffukan mu ko kuma laifuffukan wasu daga cikin mu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة